sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 20 watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin wannan lokacin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamiti mai mambobi 30 kan batun kirkiro da masarautar kabilar Sayawa daga cikin masarautar. Wani matashi a arewacin Najeriya kuma ya kaddamar da rukunin gidajen talabijin da nufin yaɗa labaru da sauran al'amuran yau da kullum a arewacin ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan nasarar barin wuta da sojojin Najeriya ke yi akan 'yan bandidan daji. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kamfanin sarrafa magunguna na Moderna da ke Amurka ya ce gwaje-gwajen farko da ya yi akan rigakafinsa na COVID-19 zagaye na uku sun nuna cewa yana aiki akan nau'in Omicron na coronavirus mai saurin yaduwa. A wata sanarwa da kamfanin ya fada a yau Litinin, ya ce raba allurar rigakafin da aka bada a zagaye na uku a gwajin ya ƙara garkuwar jiki da kashi 37, yayin da cikakkar allurar da ake badawa yanzu ta ƙara garkuwar jiki da kashi 80. Dr. Paul Burton, babban jami'i a kamfanin Moderna, ya ce binciken wanda ƙwararru ba su duba ba sosai ya nuna cewa rigakafin na aiki kuma bai da illa, sannan zai kare jama'a daga lokacin hutun Christmas da sabuwar shekara har zuwa watannin hunturu lokacin da za a ga yaduwar nau'in Omicron sosai. A watan da ya gabata ne jami'an lafiyar gwamnatin tarayya Amurka suka ba kamfanin Moderna da Pfizer izinin bada allurar rigakafin COVID-19 zagaye na uku don karfafa garkuwar jiki. Amurka da wasu kasashen yammaci hudu sun bayyana damuwa sosai a yau Litinin game da tabarbarewar demokradiyya a Hong Kong, yayin da 'yan takara masu muradin Beijing suka lashe zaben 'yan majalisar birnin da aka yi bayan da aka canza wasu dokoki da za su dadadawa jam'iyyar kwaminisancin China. Matakan da suka kawo cikas da haƙoƙin Hong Kong, 'yanci da cin gashin kan yankin na barazana ga fatanmu na ganin Hong Kong ta ci gaba. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministocin harkokin wajen Australia, Canada, New Zealand da Birtaniya a wata sanarwa. Jami'in diplomasiyyar ya ce tun lokacin da Birtaniya ta danka Hong Kong a hannun China a shekarar 1997, 'yan takara masu mabambantan ra'ayoyin siyasa suka tsaya takara a zaɓukan Hong Kong, amma zaɓukan jiya Lahadi da aka yi sun sauya wannan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta 200, yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba kuma wurare da yawa na yin kiran tallafin abinci da ruwa. A yau Litinin, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce akalla mutane 208 suka mutu, yayin da har yanzu ba a san inda wasu su 52 suke ba, kuma mutane 239 sun jikkata sakamakon mahaukaciyar guguwar. Ana sa ran adadin zai karu saboda har yanzu ba a san halin da wasu garuruwa da ƙauyuka suke ciki ba sakamakon katsewar hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da kuma lalacewar hanyoyi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan 7.7 rabin al'ummar ƙasar Somalia za su buƙaci agajin jinƙai da kariya a shekarar 2022. Hukumar ta buƙaci taimakon kuɗi dala biliyan 1.5 don taimakawa mutane miliyan 5.5 da ke tattare da haɗari. Gwamman shekarun da aka kwashe ana rikici da matsalar yanayi da ɓarkewar cututtuka da kuma ƙaruwar talauci, ciki har da tasirin da annobar COVID-19 ta yi akan zamantakewa da tattalin arziki na shafar rayukan jama'a a Somalia. Jama'a ƙasar na fuskantar tsananin yunwa, da yawa daga cikinsu na gab da fadawa bala'in yunwa saboda rashin ruwan sama da aka fuskanta tsawon shekaru uku a jere. Shugaban ofishin jinƙai a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Somalia, Adam Abdulmula, ya ce fari ya shafi kashi 80 cikin 100 na ƙasar. A wata hirar bidiyo da aka yi da shi ta yanar gizo daga birnin Mogadishu, ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 169 suka ƙauracewa matsugunansu don neman ruwa da abinci da wuri mai ciyawa saboda dabbobinsu.
Be a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamiti mai mutane 30 akan batun kirkiro da masarautar kabilar Sayawa daga cikin masarautar. Kwamitin zai bitar rahotannin mai shari'a Babalakin da na Shehu Awag da kuma mai shari'a Bala Umar da suka gabatar kan batun samar da masarautar Sayawan. Ga dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Da yake rantsar da wakilan kwamitin gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ce ya zama tijarta godewa Allah da ya samar da wannan yanayi da zai kai ga cika alƙawarin samar da masarautun Sayawa da aka dade ana nema. Sai ci gaba da cewa
yanzu dai bamu da matsala ta fawa balle wanda ya kasance, amma akwai abubuwan da yake tasowa a ƙasa inda an yi alƙawari daga gwamnatin tarayya cewa za a musu masarauta, kuma an yi kwamiti iri-iri guda uku a nan jiha wanda suka gushe gwamnoni ne suka yi, kuma ba a samu an samu maslaha ba saboda wayansu ɗaya biyu abubuwan da suka angare kamar yadda za a sa kafitar da sauransu. To amma mun samu bakin garin na yi magana da masarautar Bauchi wanda daga cikinta ne za a bangare a kai wannan, kuma na yi magana da duk wanda yake da ruwa da tsaki a wannan shashi yanda zai kasance su ma wanda aka suka fita daga tafawa balewa ko wanda suke kiran kansu an kore su suna gudun hijira su ma a musu adalci a sama musu matsuguni. Duk wannan an dudduba kafa kwamiti yanda za a tattauna da duk masu ruwa da tsaki su ga cewa su ma ra'ayinsu ko kuma haƙƙoƙinsu an fito da su kuma an yi shi cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba, kuma za a bi kadin kowa yanda zai kasance da Sayawa da Fulani da Hausawa da Jarawa, kowa an bi kadinsa kuma an zauna lafiya.
Rahotanni guda uku ne daban-daban wanda ke kowanne da abin da ya nazari a kai ka ce musu su zauna su tantance
a duka wayannan kwamitoci abu ɗaya ne na yin cibdom ne, babu wani wanda yake da bambanci, kuma duk abin da suka kasa samun maslaha shine magana ina za a sa cibiyan wannan masarauta, kuma ya za a yi fito da tsarin yadda za a zakulo wanda zai zama mai sarauta da sauransu, kuma sauran mutane da suke wannan bangaren su ya za a yi da su, kuma wanda suke ganin kamar an cuce su su ne wanda ba a yi ba.
Shi ma nasu jawabin shugaban kwamitin ambasada Jibrin Dada Cinade ya ɗauki alkawarin ba da gudunmawar 'yan kwamitin don taimakawa gwamna sauke nauyin da ya rataya wuyarsa. Membobin kwamitin sun hada hadda dukkanin kabilun da suke yankin da kuma baiwa kwamitin makonni uku da ya kammala aikinsa. Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Duk da tangarda da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ke yawan samu a arewacin Najeriya, wani matashi ya kaddamar da rukunin gidajen talabijin da nufin yaɗa labarai da sauran al'amuran yau da kullum. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban rukunin sabbin gidajen talabijin din na Kausain TV Alhaji Nasir Musa Idris da aka sani da Albanin Agege dai ya ce mai da arewa baya a fagen kafa yaɗa labaru da aka yi ya daɗe yana damun shi, a saboda haka ne kokarin ganin ya kafa gidan talabijin din da zai tabbatar da ya nuna wa duniya abubuwan da ke faruwa a arewa.
Abinda yake cin tuwo a ƙwarya game da harkokin yaɗa labarai, yawanci zaka ga an yi wani abu na ci gaba a arewa amma ba za ka ga an yada ba. Wani abu daya za a yi watakila ma farfaganda ce za a yi a kudu, amma lokaci daya za ka ga har kasashen waje sun dauka sun ta maganganu a kai. To abin ya daɗe yana damuna saboda kamar shekara goma haka. To amma yanzu da Allah ya bani lokaci gashi na zo na aiwatar.
A baya wasu sun yi yunkuri makamancin wannan ganin irin kalubalen da ke fuskantar arewa na kafafen yada labaru, amma kafin su kai inda za su kai suke durkushewa, wani yaki ne kake da shi na fuskantar kalubalen da ke gaban ka?
ni banda wani fargaba ko na abin nan alhamdulillah duk abin da na sa a gaba na samu kalubale to in Allah da ina da tabbacin cewa wannan al'amari mai yuwa ne so kuma alhamdulillah kamar yadda kuke gani mun riga mun je on air bayan ita kaushen TV ma har na ayin wata da'awa sunna TV
samar da ayyukan yi ga matasa da hana barace-barace na cikin manyan batutuwan da sabuwar tashar ta kaushen TV ta ce za ta ba da gudunmawa inji babban director jiran na tashar Alhaji Musa Idris Isa
lallai shi wannan zakakurin matashi da ya bude wannan gidan talabijin kafani na ainihin samun aikin matasa wanda an fara daga nan garin Kaduna zai zama na ya ainihin shiga ko ina to kaga za a dauki matasa aiki kuma lallai a jihar da yaje lallai za a samu wani revenue na wani abin shiga a kamar yanda kuka ji yayi magana cewa sama da shekara 10 yana bibiya yanda za a iya bude wannan kafa saboda an yi mana nisa mu musamman mutanen arewa so idan aka samu matasan mu suna da fikira ba karatun kawai ba ya zama na kai karatu kuma kana da wani abu da baiwa da kake da shi to lallai insha Allah za a cimma gaci kuma lallai wannan ainihin barace barace da kuma ainihin zaman banza in Allah ya da za a kawo karshen sa
tun da sabuwar tashar talabijin ta kausen ta na dafitaccen dan wasan Hausan nan kuma mawaki Alhaji Umar Muhammad Sharbu a matsayin jakadar tashar baki daya kuma ya ce zai dukkanin mai yuwa ganin tashar ta karbu
gaskiya na ji matukar farin ciki sosai saboda wannan al'amari ne wanda yake kaman sabo a arewacin Najeriya a ce an samu wani jakada na wani gidan TV haka wanda abu ne wanda muka saba ganin shi a kasashen waje ko kuma wani bangare a cikin kasar
wani irin albishir zaka kawo wannan kafa na irin kalubar da ke gamanta
abinda zan yi shine zan yi iya kokari na wani wurin ganin cewa na bada iyaka gudunmawar da zan bayar da jini na da karfi na sosai domin ganin cewa kwalliya ta biya kudin sabulu
kafin tashi daga taron nadin Alhaji Umar M Sharba matsayin jakadan tashar talabijin ta Kausen dai sai da bangaren guda biyu suka rattaba hannu na yarjejeniya akan aikin da za su yi tare a gaban lauyoyin su da kuma yan jaridu Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla gaida na Ikara kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar
show air jaw literature slow but okay da sako ga al'ummar Najeriya
Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa kun zo ni ki shuka karo mu Najeriya
sallam sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kiristan mu hada kai mu dena nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin
tafiya Najeriya 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 babbar kasa
da arzikin kasa a Najeriya muna da arzikin mutane a Najeriya akwai yawan jihohi a Najeriya kabilu daban-daban a Najeriya sana'o'i kala-kala a Najeriya muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu a Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya
Najeriya 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 babbar kasa ku zo ni ki shuka karo mu Najeriya
cikin kabilanci da addini duk mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tunda babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan kuma wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma na ta ne mu kauce duk abin da zai
Najeriya Najeriya Najeriya
madalla da fatan an shakata da wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan nasaran barin wuta da sojojin Najeriya ke yi akan ƴan bandigar daji wanda Sadu Shaibu Malumfashi ya hada mana.
Askarawan tsaro na sama da na kasa sun yi daren mikiya a dazukan Zamfara da ke gaban jihar Sokoto inda suka yi bari da lugudan wuta akan wasu daga cikin dabbobi na ƴan ta'adda fitattu kasurgumai da ta'addanci da suka addadi mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya. Daukan wannan mataki ya biyo bayan munanan har-haren da suka kaiwa matafiya da suka taso daga Sabon Birni a jihar Sokoto da kuma yadda suka addadi mazauna yankunan karkara na jihohin biyu. Jiyau ɗan ƙasa ya bayyana mana irin abinda mazauna yankin suka gani wanda kuma ya burge su.
Gida yau muna cike da horin ciki wanda bai da misali don ban kwatanta ma a ce wai a biya ma makka. A'a, aljanna ɗaya aka baka yau ka ji horin ciki fiye da wanda muke ciki ne yau. Saboda wallahi ina tabbata yau duk wanda ka kira gida yana cikin murna da horin ciki da sakin jiki. Saboda sojojin nan sun shiga ta nan gabacin shinkahi, sun shiga ta nan bawarawa hanyar wannan isa, sun shiga ta nan hanyar tozai, sun shiga can kayan ka kai Sabon Birni wajen tsakanin tawa da tara duk kuma gabacin sun ka dosa. Sannan can gaban Sabon Birni kayan ka kai tsululu sun shiga. Sannan jirage na sakin bama ba mai ga sojoji na ta dannawa ƙasa. Duk waɗanda mun ka kira gida yau sun ce mun wallahi har bakin gaba sun kai ta wajen wanda suka saurare sojoji na Jehova gaba ɗaya yau gabacin nan ci ya kai da wuta da hayaki. Hillani sun tarwatsi hankalin su ya tashi sun shiga bala'i wanda bai da misali kamar wanda muka roƙa musu Allah toyewa Allah ya sa su cikin wannan bala'i. Kuma Allah ya rubanya masu sun shiga bala'i an ci gawarwaki na can warwatse abun sai dai wanda ya gani kuma san iyaka su da Sabon Birni an huda ma'aikatan Nijar su tara koda wasu na hitacen yanzu haka can ga an ce an ga wasu sun wuce ta nan kaibaba da gudu su biyar wasu ko taguna basu da takalmi gudu ɗaya suka hirtar ba wai ka dauki bindigar ka ba ko sanda da sun ka gada basu iya rikewa da gudu suke sun yi amma suna da cikin rayukan su.
Wata mazauniyar ƙauyen da mahaifiyar Tunji take kuma nan ne ke daura da mafakarsa ta sanar da cewa lalle ta ga Tunji da idananta yana kuka da hawaye game da wannan al'amari da ya faru sabili da an ɗaiɗaita mutanensa. Ganin irin wannan lugude da ɗauki ba daɗin farmaki ba ƙaƙƙautawa ta sanya Tunji ya rubuta takardar neman a zauna a yi sulhu tsakaninsa da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya tare da sarakunan gargajiya na yankunan da ya addaba. Dr. Tijjani Salihu Shinkafe ya jiyo majiya kwakwara kusa da fadar sarki da ke tabbatar da aukuwar wannan lamari na takardar da Bello Tunji ya tura fada.
Dokta, ina gaskiyar magana tsakanin Tunji da masalautar shinkafi?
Akwai wani grup da muke da shi kusan dukkan akasarin ƴan shinkafi suna cikin wannan grup din. Kwana uku da suka wuce an sanar da mu a cikin wannan grup din cewa shi Tunji ya aika da takarda ta hanyar wasu limamai na a masalautar shinkafi inda suke neman a yafiya ga abubuwan da suka riga suka aikata a zauna a yi sulhu a yafi ma juna. Tunji shi ne aika da takarda ɗin a rubuce kusan shafi hudu da wasu sharuɗoɗi da roƙon da yake yi a yafe mashi ta hanyar shi emia mashi iso ga shi gwamnan jihar Zamfara. Sannan wannan leta din na yi confirming daga mutum biyu retention kafi sun tabbata mun cewa lalle leta din limamin Fakai shi ya kawo takarda din a madadin shi Tunji din a nan fada mai martaba Emir Shinkafi. Akwai tabbaci kusan source guda biyu inda yake rokawa cewa idan za a yi wannan zaman ya zan akwai halartar traditional rulers wato sarakunan gargajiya da kuma malamai na addini da musamman a gayyato shi Sheikh Shafi Ahmad Abubakar Bini.
To me masalauta ta ce game da wannan lamari?
A halin yanzu kasan saboda matsalar rashin sabis har yanzu can shinkafi ba a yi buɗe musu a network ba balantana mu ji abin da ita masarauta ta ce.
Sai dai kuma Dr. Tijjani ya yi matashiya ga mahukunta game da wannan bukata da Tunji ya gabatar na a yi sulhu don gudun abin da ka je ya dawo.
abinda muke kira da ita masarauta da gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayya da kada su saurara mashi a cigaba da har lokacin da za a kai a tarwatsa su domin a samu a kauda wa'annan miyagun ayyuka da suke aikatawa. A roƙon da muke da shi ga gwamnatin jihohi da tarayya da ake suke wannan ayyuka shine su mai da himma a samu a kakkaɓe wannan yan bindiga, saboda babban barazanar da muke samu duk lokacin da aka yi irin wannan hare-hare sukan ƙara ƙwari lokacin da sojojin suka jaye sai su dawo cikin hushi da kaushi su dirama a al'umma wa'annan yankuna suna kashe-kashe suna ɗauke su.
Dr. Awal Abdullahi shine babban sakataren janar na tsaffin sojojin Najeriya, na kuma tuntuɓe shi in ji ko me zai ce game da bukatar da turji ya gabatar na yin sulhu da gwamnatin jiha da kuma ta tarayya.
To amma ba wai sulhun ne ma matsalar ba, shin idan an yi sulhun da su za su dawo su riƙe amana? Umma ba za su manta da cewa gwamnan Zamfara ya yi irin wannan zama tare da irin waɗannan mutane, sun yi alƙawura iri daban-daban na cewa sun daina, har ma sun zo a gaban jama'a sun ajiye makamansu da alƙawarin, sun daina har da masu yin rantsuwa ma da Ƙur'ani cewa ba za su sake ba. Amma ba ta sake gani ba, bayan ƙarfin lokaci abin nasu sai fi da zafi. Gwamnan Katsina misali shi ma ya yi irin wannan zama da su waɗannan ƴan bindiga a wannan lokaci, su ma sun yi mishi alƙawari a sun ci sun tuba ba za su ƙara ba a yafe musu, kuma sun daina ta'addanci da kuma cin zarafin al'umma. Amma ta canza zani? Bata canza ba. So kaga kenan akwai matsalar rashin cika alƙawari daga wajen waɗannan mutane, tunda an yi da su ba sau ɗaya ba har sau biyu an yi da su kuma ba su cika alƙawarin ba.
To ina shawara.
Shawara a nan gurin shine, kafin ma in ba da shawara, na farko su mutane ne wanda ba su da abin da soja suke kira command and control, ba su da wani shugaba takamaimai na musamman, ko mutum uku hudu suka haɗu suka samu makami sai su je su fara wannan ta'addanci. Saboda haka suna da bangarori daban-daban, kuma kowanne zaman cin gashin kanshi yake. Idan ma ka ce za ka yi wannan zaman da su, to da wa za ka zauna? Idan ka zauna da wanda ka zauna ya wakilci sauran, ko kuma a'a bai wakilce su ba? Kaga akwai matsala a nan. Shawara a nan gurin ita ce, in har da gaske suke yi suna neman sulhu, suna son suke sun shirya su daina, to su je su nemo duka ƴan uwansu da suke aikata irin wannan abin, su zo su dunkule wuri ɗaya su haɗu su yadda wani shine shugabansu, kar su bar ko mutum ɗaya duk inda yake ko a rami yake su fito da shi su zo su haɗu, in yaso a wannan lokacin wataƙila gwamnati za ta iya sauraron su.
Shin a'a jama'ar yankin suke ji dangane da wannan labari da na isko su na ƙoƙarin da jami'an tsaro suka yi?
Sunana comrade Namanga Muhammad Shinkafi. Wallahi tallahi billahi ina son tabbatar maka da cewa al'ummar Shinkafi suna cikin farin ciki game da irin harin da jami'an tsaro suka kaima Daba Turji da Halilu. Yanzu haka da nake maka wannan magana, akwai ƴan Shinkafi da suka gudu waɗanda aka kama, irin su Hassan Bawa da wani direba da waɗansu daban sun gudu suna cikin garin Shinkafi, waɗansu suna asibiti yanzu haka. Sun tabbatar da yanda aka watse dabobi ɓarayin suna gudu, sun tsira da gawawwaki waɗanda sun kaburo kan hanya. Wallahi ba za su iya tantance yawan mutanen da sun ka gani ba. Sun ga cewa sun ga tashin hankali irin yanda sojoji ka ɓarin wuta sama da ƙasa cikin dajin, inda ɓarawo yake ya kama kai ne ya tsere ya gudu, suna yadda makamansu. Duk inda ka bi cikin daji kana ganin gawawwakin ɓarayi da bindigoginsu, ga suna abin zabban tsoro. Da ke sun ka hito daga cikin dajin nan. Sannan da safiyar nan wata mata, ita ma tashin hankalin ya kuro ta daga garin Kwari, wani ƙauye da ake kira Fakai, ta zo nan cikin garin Badarawa tana gayi cewa wallahi ta ga turji yana kuka da idanu ne da hawaye cewa yabon ya lalace an kashe mai mutane. Wallahi ta gan shi ƙasa yana kuka, ta ce akwai inda yake da sansani saboda su mutanen Fakai sun san shi ya san su, wace nan take ne yake zaune yana da hashaguna cikin garin Fakai. Akwai dutsen da yake yake accommodating iyali ne da bindigoji ne makamai ne, jirgi ya tarwa tsoron ya jiha ba mabumai da abinci ne ne yake tsoron abinci ne. Akwai wanda tabbatar ya taba zuwa wurin cikin garin Shinkafi da haka mu dan shi tuni na san da wannan labarin ne yake tsoron kayayyaki ne makamai ne har yana alfahari da wurin kwanan baya. To matar ta tabbatar da cewa an watsa wurin bom ya jiha ma wurin wuta, dutsen ya tarwace, duk abin da ya aje cikin wannan tsutsu din ya kone. Wallahi ai me banna, duk wanda a cikin garin Shinkafi yanzu ko dan adawa ne ya san halin da ake cikin yanzu, suna cikin tashin hankali domin kana Shinkafi kana jin ƙara hushewa ba mabumai, kana ganin kuma yanda sojoji suke shiga suke kai da kawo, sannan su isa sun yi sansani su jami'an tsaro wanda an tabbatar mana da cewa shugaban ƙasa ya tabbatar musu kada wanda ya dawo ofishi ne face ya tabbatar ya share daji.
To ko da yake dai wannan lamari ya faru a ƙarshen mako ne, mun yi kokarin jin tabbacin mahukunta amma duk galibinsu ba sa gari. saboda haka ban samu jin tabbacin kowa ba. To amma wannan labari bayyane yake kuma ya bazu ko ina a cikin fadin tarayyar kasan domin mutane sun ji dadin matakin da aka dauka, har ma wasu na cewa da an dauki irin wannan tuni da an riga an wuce nan. Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya na shirin bayyana Jose Peseiro a matsayin sabon mai horar da ƴan wasan kasar Super Eagles a mako mai zuwa. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon kocin Chelsea Jose Mourinho shine ya bada sunan sabon kocin, bayan da shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Maju Penyek ya nemi taimakonsa wajen samo wa kasar tsayayyen koci. Ana kuma sa ran Mourinho da kansa zai raka Peseiro zuwa Najeriya a mako mai zuwa, inda za a kaddamar da shi a matsayin sabon kocin kasar. To sai dai sabon kocin dan kasar Portugal mai shekaru 61 ba zai fara aiki ba har sai bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afrika da za a so mafafatawa a watan Janairu mai zuwa a kasar Kamaru. To amma kuma zai nazarci ƴan wasan gasar a kasar ta Kamaru, kana kuma ya soma aiki dab da soma wasannin zagaye na biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya. Duk da haka dai hukumar ta NFF ta bayyana sunayen mutane biyu da za a tunkara idan har ba a cimma daidaito da Peseiro ba. A makon da ya gabata ne dai hukumar ta sallami mai horar da ƴan wasan kasar Ghana Turo bayan kwashe tsawon shekaru 5 da doriya yana aikin, inda ta nada daraktan ta na lamurin wasanni Augustine Gabon a matsayin koci na rikon kwarya, wanda kuma zai koma kan mukamin sa da zarar an sami tsayayyen koci. A wani labarin kuma, ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa kan rashin sanya ƴan kasar a cikin jerin waɗanda za su yi alƙalancin gasar cin kofin nahiyar Afrika a kasar Kamaru. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta fitar da jerin sunayen alƙalan wasa na gasar, amma babu ko ɗaya daga Najeriya. Idan ka ɗebe wani Samuel Padutkam da aka sa a matsayin mataimaki alƙalin wasa, wannan ne ba shine karo na farko da aka ki sanya ƴan Najeriya alƙalancin gasar ba, domin kuwa irin hakan ta faru a gasanni 5 da suka gabata a cikin tsawon shekaru fiye da 10. Tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna Sanata Shehu Sani na daga cikin masu nuna damuwa kan lamarin, yayin da ya wallafa ayar tambaya akan matakin na hukumar CAF a shafinsa na Twitter. Kalaman na Shehu Sani dai sun sami martani daga ƴan Najeriya da dama, da su ma suka nuna bacin ransu kan abin da suka kira rashin adalci na hukumar ta CAF ga Najeriya, duk kuwa da babban matsayin da kasar take da shi a haujin kwallon kafar nahiyar ta Afrika. Hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta yi wajarar da kungiyar ta tana ta Ingila daga gasar Europa League, tana mai cewa kungiyar ta sarayar da damar ta a wasan ta da Rennes. An tsara buga wasar ta ƙarshe a matakin rukuni ne tsakanin kungiyoyin biyu a ranar 9 ga watan nan na Disamba. To amma kuma ta tanan din da za ta karbi bakuncin gasar ta dage buga wasan saboda barkewar cutar coronavirus a cikin kungiyar, inda aka sami mutane 13 sun kamu da cutar. To sai dai tun a wannan lokacin hukumar ta UEFA ta ce san ba za a sake sa lokacin buga wasar ba, inda kuma ta yi kalamarin ga kwamitin ta na ladabtarwa domin yanke hukunci a kai. Kwamitin ya baiwa Rennes nasara ne da ci 3 da nema a wasan da ba a buga ba, wanda kuma ya sa kungiyar ta kasance a saman rukunin, yayin da ita kuma ta tanam take ta 3, wanda hakan ya sa ta fice daga gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Kuma da la gaida na Sanyin na. Yanzu kam ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Magunguna na Madana da ke Amurka ya ce gwaje-gwajen farko da ya yi akan rigakafinsu na COVID-19 zagaye na 3 sun nuna cewa yana aiki akan nau'in Omicron na coronavirus mai saurin yaduwa. Amurka da wasu kasashen yammaci hudu sun bayyana damuwa sosai a yau Litinin game da tabarbarewa harkokin demokradiya a Hong Kong, yayin da 'yan takara masu radin Beijing suka lashe zaben 'yan majalisar birnin wanda aka yi a jiya Lahadi, bayan da aka canza wasu dokoki da za su dadadawa jam'iyyar kwaminisancin China. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta 200, yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba, kuma wurare da yawa na yin kiran a taimaka musu da tallafin abinci da ruwa.
Ban sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka ke na ajerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum.